This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana sa ran Ukraine za ta amince da shawarar kulla yarjejeniya da za ta hada da zuba jarin Amurka a albarkatunta domin taimakawa Amurka ta fanso wasu tallafin tsaronta. Muna sa ran sanya hannu kan wata yarjejeniya nan da ɗan lokaci wadda za ta ba mu tabbacin maido da dala biliyan 400 zuwa 500. Trump yana faɗa wa manema labarai a ofishinsa da Oval a lokacin da aka tambaye shi batun yiwuwar kulla yarjejeniya. Trump ya ce wannan babban al'amari ne kuma su 'yan Ukraine suna buƙatar hakan, kana hakan zai sa mu kasance a cikin ƙasar, inda ya ƙara da cewa za mu maido da kuɗaɗenmu. Ya ce wannan wata yarjejeniya ce da ya kamata a kulla tun kafin mu shigo ofis. Gwamnatin Trump ta ba da shawarar kulla yarjejeniyar albarkatun ƙarƙashin ƙasa wadda ba a saba gani ba, wanda ɓangaren mafi girman yarjejeniyar ya haɗa da tattauna kawo ƙarshen yaƙin na Ukraine. A hali da ake ce kuma a wani mataki na bazata, shugaba Donald Trump ya kori Janar C.K. Brown daga mukaminsa na shugaban gamayyar hafsan hafsoshin sojin kasar a ranar Juma'a, inda ya yi waje da matukin jirgin yakin da ya kafa tarihi kuma jami'i da ake mutuntawa a matsayin wani bangare na neman fidda ma'aikatan sojin daga hannun shugabanni da ke goyon bayan bambance-bambance da daidaito a cikin mukamai. Kore da aka yi wa Brown bakar fata na biyu da ya aiki a matsayin shugaban gamayyar manyan hafsoshin ya jefa a kaduwa a ma'aikatar soja ta Pentagon. Watanni 16 da ya kwashe a wannan aikin ya fuskanci yakin Ukraine da kuma fadadar yaki a gabas ta tsakiya. Trump ya ce zai naɗa jami'in sojin sama Lieutenant General Dan Rosenstein a matsayin shugaban gamayyar na gaba. A jiya Juma'a ne kungiyar Hamas da Amurka ta ayyana 'yar ta'adda ta ce ta mika wata gawa da ta yi ikirarin cewa wani ɗan Isra'ila ne da take garkuwa da shi Shiri Bibas, wanda rashin gane shi ke barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta. Kungiyar ta 'yan bindigan ta ce ta mika gawar ce ta hannun Red Cross. Kakakin sojan Isra'ila Lieutenant Colonel Nadav Shoshin ya faɗa a dandalin X cewa Isra'ila tana nazari akan wannan ikirarin. Tun da safiyar jiya Juma'a ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce Hamas za ta ɗanɗani kuɗarta akan rashin bada gawar Shiri Babs wadda take garkuwa da shi kamar yadda yarjejeniyar zaman lafiyar ta tanadar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da wani daftari na bai ɗaya da ya buƙaci ƙungiyar 'yan tawayen M23 a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo ta gaggauta kawo ƙarshen zub da jini kanin ta janye daga yankunan da ta ƙwace. Kwamitin ya kuma yi barazanar aza takunkumi akan waɗanda suka tsawaita yakin. Faransa da ta shirya daftarin ta aike da wani bayyanannen saƙo cewa babu wani matakin sasantawa na soji da za a ɗauka a rikicin na gabashin DR Congo. Manufa ita ce cimma yarjejeniya mai inganci ba tare da sharaɗi ba kuma cikin gaggawa, in ji jakada Nicolas Derivere. Ya ce ana buƙatar maido da tattaunawa cikin gaggawa tare da taimakon shiga tsakani a matakin yanki. Ya ce wajibi ne a mutunta 'yanci da kuma tsare yankunan demokaradiyyar jamhuriyar Congo. Daftarin ya kuma kira ga sojojin Rwanda da su daina taimakawa kungiyar M23 kana su gaggauta janyewa daga DR Congo ba tare da gindaye wasu sharuɗa ba. Mambobin kwamitin sun zargi sojojin Rwanda da ba da taimako kai tsaye ga kungiyar M23. Rwanda dai ta sha musunta waɗannan zargin cewa tana taimakawa 'yan tawayen. A ƙarshe, ‘yan sanda sun cafke mutumin da ake zaton shine ya kai harin wuka a jiya Juma’a a gidan tarihi na kisan gillan da aka yi wa Yahudawa a birnin Berlin na Holocaust Memorial, inda wani ɗan ƙasar Spain ya samu mummunan rauni a cewar ‘yan sanda. Nan take ba iya gano dalilin da ya sa ya kai harin ba, lamarin da ya faru wuni biyu kafin jefa ƙuri’ar da Jamusawa za su yi a babban zaɓen ƙasar a gobe Lahadi. Kakakin ‘yan sanda Florent Nath ya faɗa a wani taron manema labarai cewa an kai harin ne da misalin ƙarfe 6 na yamma da ake gani da wuƙa ne ko kuma kila wani abu ne daban. Bayan sa’o’i uku wani mutum ya miƙa kansa ga ‘yan sanda.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyin da an tashi lafiya
lafiya kalau malama gari da fatar an waye gari lafiya
lafiya limiya ayyuka
to wallahi alhamdulillah mun gode Allah ga sunan muna tayi abin da ake cewa ba wuya ba dadi
to sai godiya
sai godiya
muna cikin masu rai muna kuma da aikin yi muna kuma iya yi
gaskiya haka ne
mun gode Allah
alhamdulillah
na sanyin a gurguje kafin mu shiga bangaren gaishe-gaishe nan zan gaya maka abin da ya dauki hankalina a nan Amurka nan wannan makon a nan DC nan
to a nan cikin Washington DC
yawa ka san ana yawan ba da tikiti in kai laifi ko wani irin
kware da gaske
na baka mota na menene na menene na gudu ka wuta ta ce ka tsaya ka ki tsayawa na cilla gudu bisa fiye da ka'idar da aka
yawa
to waɗansu ne daga Maryland
to
daga jiha ba nan suke zama ba abin da ita dai motar su register Maryland ne in suka shigo DC aka ba su ticket suka ko ba jihar su sai a ta aika musu da ticket suna watsi da shi
to
na gaya maka to sai yau shi babban shigar da kara na birnin DC ya ce to kotu za a kai su saboda ana ta ba su tikiti ba sa saurara to kuma ka san tikitin nan aka baka idan dana 10 aka caje ka aka baka
30 sai zai zama 20
sai zama 20 sai koma 40 sai koma 80 to na san yin da mutane guda biyu guda da dai na ga abin nan biyu da suka dauki hankali na wani an bashi yayi laifukan tuki mota 88 84 ciki guda 80 daga ciki gudu yake fiye da kaida a cikin
ti asha
to na san yana da aka bashi tikiti ya ta watsi da shi yau tikitin shi ya kai 30,666 da yake bu
wajen naira miliyan 50 ake magana fa
to ka san kuma ba za a yafi ba wa'annan sai ya biya ba inda zai je wata kotu saboda wannan laifin dan an ba shi dama an aka baka tikiti za a baka dama idan kana da hujja
a ni ke sai an bani nace wallahi ba ta yiwa
eh sai ka je ka kai
a wallahi sai naje kawai
to ai shi naje kotu naje kotu
amma kin sani malama Grace wai har yanzu ba a ce mun komai ba kuma kusan shekara yanzu
eh to amma dai ai ka je saboda haka ba
za a sai suka ce sun dakatar da wannan ticket din tsawon shekara guda
to
inje sai sun kira ni naje to shi kenan na tafi
eh
ba kira ni ba
to kaga koya akai zai ta ruban banya ba
a ba zai ruban banya ba
hukuma ta tara ciki to ɗaya kuma shi kuma na san yin na yan bashi tikiti 115 daga cikin 115 52 na cinna gudu to kaji kuɗin shi yanzu abin da hukuma wanda disin tana bin shi 27,882
to shi ma wajen naira miliyan 30
to kaji to
ai na san gudan su sarfi lu hashin gumin lara shi da
to su ba ku shiga taitayin kafin kaji da ake hukuma ake ɗaukar ake bin ƙididdiga
gaskiya
saba bari mu mika gaisuwar sada zumunci bari mu fara da mika gaisuwar ta'aziya na sanyina
na'am
gaisuwar ta'aziya zuwa ga malam Husaini Girke Bununu da matarsa Sabuwa tare da malama Adama Abubakar dan rasuwar dan su Mulla Umar sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Abdon Dallagin da iyalansa don rasuwar matarsa Hawwa Abdugento Allah ya ji kan waɗannan mamata Allah kuma ya kuntata namu ƙarshen
to amin sun ba ne malama Grace haka kuma bari mu mika sakon gaisuwar ta'aziya zuwa ga iyalan gidan Alhaji Muhammadu Modi Sanyinna wanda shi kuma Allah ya warasuwa a ranar Talata da ta gabata Alhaji Muhammadu Modi tsohon ma'aikaci ne sosai malamin makaranta da dai sauransu muna mika ta'aziya zuwa ga kaninsa Dr. Zubairu Sahabi Sanyinna wanda aka fi sani da Dr. Zubairu Challenger da kuma ɗansa Sufyanu Modi da sauran ƴaƴansa duka da ma ɗayan ɗan nasa Maniru Sahabi Sanyinna da aka fi sani da Maniru mai hoto Sanyinna dukkan su muna fatan Allah ya gafarta wa Alhaji Modi kuma Allah ya sa ya huta Allah ya kyautata bayan mu kuma ya sa mu cika da imani
amin summa amin to na Sanyinna bari mu je zangon gaishe zan mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta abari ya huce zuwa ga Baba Yumato mai addu'a Jihar Katsina da mai girma sarkin Fulani mai addu'a Alhaji Abdulkadir Muhammad da Abdullahi Laki Funtuwa sai Adam Harka Tasawa da Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa sai Salisu mai shinkafa son da Ali Abdullahi Dogon Baga sai Ismail Mikael Doro da Biniya Mudi malamin makaranta Ragana. Allah ya sa Ragana nan haka ne na sanyina.
To amin.
Sai kuma Yakubu Umaru mai gizawa da Abdul Aziz dan Goggo mai addu'a, sai Hajiya Magajiya Bello mai addu'a, da Mani Tinau mai addu'a, da Abubakar Abdul Qadir ja gaban mai addu'a, sai kuma Hussein Dali Usman Hadeja da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Da fatan mun tashi lafiya duka.
To amin summa ani, Allah ya sa haka. Bari kuma mu ƙara gaisuwar ta wato sada zumunta da fatan alkhairi zuwa ga Ahmadu manaja anguwan karofin madaki a Baucin Najeriya, sai sarkin motan sarkin Bauchi Alhaji Baba Sule Lami, da uban domin Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke kan titin anguwan Bakaru a Bauchi, da sarkin garin Langas da ke gundumar Birshi a karamar hukumar Bauchi, da kuma Hajiya Jummati wadda aka fi sani da Maman Abba a gidan sarkin yakin Bauchi a anguwan karofin madaki, sai Alhaji Bala Joni na kasuwar Muda Lawan Bauchi, sai kuma Balalaba mai Barcelona Garado, da Yahaya Danno Azare, da Alhaji Adamu Abda Bailey, da Muhammad my friend Babu Gudu, da Aliko Auta Kafinta Yelwa, da kuma Lawan Bin Hambali MK dan Silva Sokoto, sai Maciu direban keke Lagu a karshe, da Honorable Awal Madaki Dabar Makahu Azare, da fatan dukkan su za su yi karshen mako lafiya.
To amin summa amin. Wani bakon matashin mawaki.
Matashin mawaki wato Naziru mai Atamfa kenan.
Naziru mai Atamfa. Allah ya sa da Atamfa.
A to ake san suna aka ce su lakabi su dalin zami ne.
To ga wakilin mu Rukayya da bakon namu.
Sunana Naziru H mai Atamfa.
To a matsayinka na matashin mawaki, shi me jawo ra'ayinka kaga ya kamata a ce ka tsunduma tsin cikin harkar waƙe-waƙe?
Kin san ni gaskiya ma na farko litin ban taɓa tunanin cewa zan kasance waƙa da zama sana'ata ba. Hasali akwai abubuwan da na yi saɓi sana'ar da na yi da yawa a baya. To amma tun ina yaro ina irin waƙe-waƙen yarinta, mamata tana faɗa min takan yi min wasu matsala tsokan ta haka. Kenan kin ga bayan abun ne da shi aka haife ni. Haka ana gaba ya zo har na fara kasida, sai da na fara gaskiya na fara yaban manzara, to daga nan kuma sai abun ya ta gaba har zuwa yanzu gaskiya.
To wani irin mataki ka bi domin ka ga cewa ka cimma burin naka?
Gaskiya haƙuri da gaskiya da kuma jajircewa da bin na gaba. Waɗannan abubuwan gaskiya kusan su ne suka kawo ni yanda nake, ban damu da komai zan samu a ni ne kawai ya za ni a cibin. Kuma mutum idan aka ce babba ne shi ya fi ni, da zan same shi a guri to zan ci gaba da girma shi. Fata ni ma na kawo ni cewa kuma kila ma na wuce yanda yake.
Haka ne, to wani hanya ka bi domin kaga ka fara waƙe-waƙe?
Na farko da na fara waƙa ina samun matsala gurin kiɗa, irin wayanda ake wa kiɗa, yanzu na fara koyon kiɗa da kaina. yanzu na fara buga kiya to na fara na koyi kiya saboda wakokina ne saboda na tashi zan yi kawai na samu na buga kaya ne da kaina to haka kuma Allah ya taimake ni na samu wannan daman wasu ma na yi musu wakokin da kidan da an sassan su kuma ni ma kida wakokin da aka sanna a gari zinni ne da sauransu
to ko da yake ka bayyana cewa an haife ka ne da wannan baiwa na waka amma baya ga nan wani irin kalubale ka fuskanta a gida sakamakon wannan harka na waka da kace zaka fara a lokacin
eto gaskiya da farko ban samu ala ba har yanzu ma kafin nan babanmu kafin Allah ya babanmu rasuwa shi ma ya goyi baya na haka mahaifiyata da yayi na duka sun sai mun inje in ci gaba da yi tunda sana'a ce ai ba san yanda abincin mutun yake ba ni dai kawai kula da ibada
to kana da ubangida ne
eh gaskiya akwai ban ce babu ba ubangida na bare Umar Ibn Sharif ne duk duniya ma san wannan gaskiya
to wani waka ka fara rirawa
wacce na fara yara ko kuma wacce aka sani da ita a gari
wanda aka san ka da shi wanda yanzu da karira za san eh fa me a tamfane yau a cikin zauren namu
eh sun kai hudu ma amma dai baran yi daya akwai wacce yake cewa ga gidana baby kudi na baby mai kike so fada min na baki kyauta ta soyayya gaskiya ita ce wacce aka sani da ita kafin wakoki na kuma wanda su biyo baya
suka biyo baya to wani irin wakoki kake iya na soyayya ne ko kuma akwai wasu wakoki da kake
a'a ina wakokin aure siyasa duk dai wakar da shi ake ta neman abinci ne ina yin ta amma bana wakan zaji ko san mutunci gaskiya
to tunda baka fuskanci kalubale ba lokacin da zaka shiga wannan sana'a ta waƙe waƙe ko in ce sana'a ta waka wani kalubale ka fuskanta bayan ka shiga cikin wannan masana'anta
eto kin san ba ma ni ba indai har dai aka ce mutum wai nema yake kowane bangare yake a ciki to gaskiya sifa yayi hakuri dan dole zai fuskanci kalubale daban-daban a ce ka neman da haka balle ma a ce abana mutane ai sai dai kai hakuri kawai ba za ka taba zaman wayan da kake so ka zama a ce baka gamu da hasara da yake a shi abubuwa da yawa sai ka ganshi dai kai hakuri kuma haka zaka dauka kuma za su ci gaba da karuwa ba za su taba karewa ba so dole ne sai an yi ma abu ne na mutane ba wani daka ji daci ga kullu kanka ba mutane ne yo ni malamai ma nan ake musasara malamai ma balle ma kai da kake abubuwan ka cikin mutane duk duniya a ce kai ne can an tare ma can wannan ya zo wancan a dole dai kai hakuri wani ba ya so ga kaji wanda suke kan karamin ba su su ga wani ya fi su kin ga irin abun duk dai irin wannan abun na ba duk wannan kalbal mun fuskance shi amma mu da yake zuciyar mu a wanke yake mun riga da mun rige Allah
mun amince
to nasara mu ta zuwa haka ina ga hankali hankali ina business din atamfofi shaddoji da sauransu a kan sai da su
ce dai dan kasuwa ne babba
a sosai ma ai to ai bara tsaya gude ba kin san a reshe shi a nan rayuwa abubuwa su kan jiya kuma tunai kamar waka lokaci ne film lokaci ne in baka tsaya kai da amfani da daman da Allah ya baka ba daga baya sai ka zo ka da rasa ne gaskiya
to shi da ka shiga daga ciki
eh wannan shi ma lokaci ne wallahi lokaci ne
a ƙarshe me zaka ce
eh to gaskiya a ƙarshe ina fatan alkhairi ga mutane masoyana gaba daya wanda suke bibiya na suke saurara wakokina ina kaunar su kuma insha Allah ina nan da kawo musu abubuwa bidiyoyi da albums na wakokina da nake shirin yi musu kuma insha Allah kamar da suka amshi wannan salon da na kawo musu kin san salon da nake na kawo musu creating nayi kuma suka amsa zan ci gaba da ba su nishadi ta wannan salon insha Allah
to da wani waka zaka rufe mana karshe
ita bai rufe da Ershila wata waka ta Ershila wacce ake cewa amsa na yi dan shila duba hakan nayi ham in za a banke a duniya ta hana yi dace da Ershila
a
mako na sanyi na an yi waka.
Ai to gaskiya wato kin san muna ta samun matasan mawaka suna tasowa abubuwan sai dai godiya Allah kawai za a ce.
Kamar yadda yake ba na dama ba ko tunanin haka bai ba amma da yake
ba gado ba wani abu haka kawai.
Nan Allah ya tsara mishi rayuwar shi kaga yana kuma tashi kwarai da gaske to Allah ya bada nasara mai nazir.
To amin su.
Bakon da karaka ya dawo.
Eh wato bayan gama shagulgulan biki. Ai dama an dan dau hutu ne.
Da fatan an koko ma gida baki.
Turakin jingibi.
Wanga buki na turaki. Allah ya sa kowa ya koma gida lafiya.
To amin su.
Allah kuma bada zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka raba. An gode amarya.
Kwarai da gaske.
To ga dama ka ce
gina da buhun labari mai buhun labari yau ga yau kuma ga tsarabar da ya aika muna amma dai a saurara a hankali.
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA tare da sauraron ma'abuta sauraron wannan kafa ta murya America mai albarka ta kafatanin ma'abuta wannan shiri namu mai farin jini mai maganin hawan jini wato filin mu na bari ya huce. Labarin mu na wannan sati shine labari mai taken abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba. Wato labari ne na dan Fulani da yake da wani aboki babbar bare. Kowace suka hadu babbar bare abinda yake tambayar dan Fulani ina godiya saboda dan Fulani yana godiya shi bai da ita. Kowace kafin ya tambaye komai sai ya tambaye shi yaya godiya sannan a gaisa. Dan Fulani ya gaya ma babansa cewa baffa ina da aboki dan Borno yana kaunata sosai ko she gane kafin ya tambaye komai ma sai ya tambaye ya godiya ta. Baffa ya ce dan Fulani ni kuma yana ganin kamar ba kauna bace yace a kauna ce suka ta gaddama. Baffa yana cewa ba kauna bace dan Fulani yana cewa a kauna ce sai ya ce to ka jaraba shi mana yace to ya zan yin jaraba shi baffa sai ya ce tunda gashi godiyarka ta haihu yau kuma gobe kasuwa kaga ba da ita zaka je ba idan kuka haɗu da shi inda ya fara tambayar yaya godiya sai ka ce masa tayi abin da kake so dan Borno Allah ba shi duk abin da ya fi so na farko a bakin sa sai ka zo ka gaya min haka ko aka yi. Suna haɗuwa kasuwa dan Borno kamar yadda saba a dan Fulani an shigo kasuwa yaya godiya sai dan Fulani ya kada baki ya ce a ai godiya tayi abin da kake so dan Borno abin da ya fito farko a bakin dan Borno sai ce ta mutu sai ce a ta haihu dai ya ce to madalla. Dan Fulani yana koma gida sai ga baffa ya ce lalle baffa abin da ka gaya mun gaskiya ne ai na gaya mu dan Borno cewa godiya ta abin da kake so dan Borno abin da fito bakin sa kawai sai ce wai ta mutu sai ce ta haihu dai sannan aka gaisa yace to shikenan kai kaga yanzu ka gano abin da gaya ma yace eh yace a to baffa ya kai ka gano cewa abin nan ba kauna bace yace to kai dan Fulani gadon gidanku shanu gadon gidan bare-bare doki dawaki har idan kaba mai kudi aka bashi kyauta sai a ce an kara ma Borno dawaki ce kai kana da gadon gidanku shanu kana da kuma da godiya dan Borno ba da gadon gidansu doki ba da gadon gidanku shanu to ya za a aikace yana abin nan yana kaunarka ai tambayar da yake ba wai yana tambaye ka bane baya son ka da ita ne yace eh lalle ba fa na yarda abinda babba ya hango yana zaune yaro ko ya hauri mi ba zai gano shi ba. Wannan shine karshen labarin mu na wannan sati sai kuma wani lokaci za mu ci gaba in Allah ya so da wani labarin a huta lafiya. Na ku Shehu Abdullahi Jangebe da Lakin Jangebe sai mu sake haduwa ta gaba insha Allah.
Lalle kan yau an hada ku ake
ai
ba ko zan ce ya raba fada ne ko kuma ya hada fada
ya je ƙara ruhura wuta ne
ta mai bon labari ka warware ta ta mun gode kware da gaske ta mun ga malama Julie na daga ba da hadin sabili da haka cinye su ja burki na yanzu ba da dai
murtala faro sai
ne ya je yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Creation da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.